الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta Laraba wacce take daidai da ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta 1447 wanda yake daidai da 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. A wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare ƙaramar hukumar Katagum da ke jihar Bauchi, majalisin da aka fi saninsa da masallacin FMC Azare, domin gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba a kowace shekara. Wannan shekarar ma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da yardarsa ya nufe mu da ci gaba da tafsiri a wannan majalisi mai albarka kamar yadda muka saba a kowace shekara. Hakika ƴan uwa, Allah maɗaukakin sarki ya mana dukkan ni'ima ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu numfashi har muka riski wannan wata mai girma, wata mai falala, wata mai alfarma, wata mai kima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hakika duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta kasantuwarsa cikin rayayyu har ya riski wannan wata mai alfarma, Ubangiji ya masa ni'ima mai girman gaske. Domin na san wasu daga cikinku sun san cewar jiya akwai wanda Allah ya ɗauki rayuwarsu, wasu kuma shekaran jiya, wasu satin da ya gabata, wasu kuma a yau ne ma Allah ya ɗauki rayuwarsu. Mu kuma bisa ga ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bar mu har yanzu da rayuwar mu muna numfashi. Hakika wannan ni'ima ce gagaruma mai girman gaske da ta cancanci kowane musulmi da Allah ya masa wannan ni'imar ya jinjina ya gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka samo daga Abu Bakar ta Nufai'u bin al-Harith, Allah maɗaukakin sarki yarda da shi.
Amin.
Hadisi ne da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihu sunan Tirmidhi. Abu Bakar ta yake ba da labari cewar wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewar ayyun nasi khair, a cikin mutane waye fi alkhairi gurin Allah subhanahu wa ta'ala, yayi tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wanda yafi alkhairi cikin mutane. Amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi ita ce man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, wanda yafi alkhairi cikin mutane shine wanda rayuwarsa tayi tsayi. Ai mun ji rayuwarsa tayi tsayi amma bai tsaya iya nan ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hasuna amalu, kuma aikin sa yayi kyau. Kenan yayi shekaru da yawa a duniya akan aikin alkhairi. To wannan yafi kowa alkhairi a gurin Allah subhanahu wataala. Kenan idan Allah ya sanya ka daga cikin mutanen kirki kuma ya tsawaita shekarunka, to wannan ba ɗan uwa duk wanda ka ganshi a majalisi irin wannan, tsammani mafi rinjaye yana cikin mutanen kirki
insha Allah.
To saboda haka wannan za a iya cewa yana cikin mafi alkhairin mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsu kuma aikinsu ya zama kyakkyawa. An samu hadisi daga Talha ɗan Ubaidillah, ɗaya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna, sahabbai guda goma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka musu bishara da aljanna, Talha yana cikinsu. Hadisin Ibn Majah ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa da sanadi mai kyau. Talha yake ba da labari cewa akwai wasu mutane guda biyu waɗanda suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙabilar Baliyu. Waɗannan mutane guda biyu da suka musulunta, ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan himma da ƙwazo wajen ayyukan ɗa'a, suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk yakin da manzon Allah zai fita sai su fita tare da shi. To shi wanda ya fi ƙwazo da himma wajen ayyukan ɗa'a, wani yaƙi cikin yaƙuƙuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita sai ya yi shahada. Kenan yanzu ya riga ɗan uwansa wanda suka musulunta tare, ya riga ɗan uwansa komawa ga Allah ta hanyar yin shahada. Sa'annan kuma ya fi ɗan uwan nasa ƙwazo da himma wajen ayyukan ɗa'a. Ɗan uwansa kuma bai koma ga Allah ba sai bayan shahadarsa da shekara guda. Allah ya ɗauki rayuwarsa. Bayan rasuwar ɗan uwan nasa, Talha ɗan Ubaidillah ya kwanta bacci wata rana sai ya yi mafarki, ya ga waɗannan mutane guda biyu waɗanda suka musulunta, ɗaya ya fi ɗayan aikin ɗa'a kuma shi wanda ya fi aikin ɗa'an ya yi shahada, ya riga ɗan uwansa kuma ga Allah, da shi ɗaya ɗan uwan nasa da ya rasu a bayansa, sai ga su nan a tsaye a ƙofar aljanna suna jira a musu izini su shiga. Talha ya ce ina tsaye tare da su, muna tsaye mu uku. Sai aka leƙo daga aljanna, sai aka kalli wanda ya rasu a ƙarshen, wanda ba shahada ya yi ba, wanda bai kai ɗan uwansa ƙwazo da himma wajen aikin ɗa'a ba, sai aka ce masa shiga aljanna, sai ya shige abunsa. Talha ya ce muna tsaye can bayan wani lokaci aka sake leƙowa, shi wanda ya yi shahada, wanda ya fi ɗan uwansa himma wajen aikin ɗa'a, shi ma sai aka ce masa shiga aljanna, shi ma ya shiga. Yanzu saura Talha shi kaɗai ne a tsaye, biyun nan duk sun shige. Sai aka ce wa Talha kai tukunna ba yanzu ba, tunda shi bai mutu ba da saura, kuma sai an mutu ake shiga aljanna. Talha da ya farka daga wannan bacci nasa, wannan al'amari sai bashi mamaki, sai ya yi taɗin wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya gani fa a cikin baccinsa, ga mafarkin da ya yi. Su ma wannan al'amari sai ba su mamaki ƙwarai da gaske, sai suke ta tattaunawa a tsakaninsu me yasa abin ya ba su mamaki. Tabbas abin zai ba su mamaki, ko kai ne zai iya baka mamaki. saboda shi wanda ya riga shiga aljanna dan uwansa ya fi shi aikin da'a, ya fi shi himma wajen aikin da'a. Wannan na farko ke. Na biyu, dan uwansa shahada ya shi kuma mutuwa ya yi haka normal mutuwa, tare da haka kuma ya riga dan uwan nasa da ya yi shahada shiga aljanna, ya riga dan uwan nasa da ya fi shi himma da kwazo wajen aikata ayyukan alkhairi, ya riga shi shiga aljanna. Wannan shine abin da ya ba su mamaki, yasa suke ta tadin a tsakaninsu suna tattaunawa har maganar ta koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce, to ai babu wani abun mamaki cikin wannan al'amari, shin shi wannan wanda ya mutu daga ƙarshen bai rayu bayan ɗan uwansa da ya yi shahada shekara guda ba? Suka ce ya rayu shekara guda Rasulullah. Ya ce rayuwar da ya yi shekara guda bai yi salloli kaza da kaza da kaza da kaza wanda wancan bai samu ya yi ba? Suka ce haka ne. Bai yi azumi kaza da kaza da kaza da wancan bai samu ya yi ba? Suka ce haka ne. Bai yi aiki kaza da kaza da kaza a shekara guda da ya dura a kan ɗan uwansa da shi wancan ɗan uwan nasa da ya yi shahada duk bai samu ya yi ba? Suka ce haka ne ya Rasulullah. Sai ce, to ai kuwa ratan da ke tsakaninsu na lada kamar ratan da ya fi ratan da ke tsakanin sama da ƙasa, shi ya sa ya riga shi shiga aljanna. Idan muka duba za mu ga shi wancan da ya yi shahada ai ya fi ɗan uwansa ƙwazo wajen aikin ɗa'a, amma tare da haka yanzu ɗan uwan nasa shekara guda da ya samu, ƙarin shekara guda da ya samu a kan wancan, sai zamanto ya ninka shi ninki ba ninki, rata ma da ke tsakaninsu ya fura da ke tsakanin sama da ƙasa na lada. Kake nan ya kana ɗan uwa, duk ƙwazon da yake da shi idan har ya riga ka rasuwa, to kai bonus ka samu a rayuwa ta yadda za ka ci gaba da tarawa kanka lada a lalitarka ta lada. Domin ƙa'ida ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce, idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, dan adam in ya fadi ya mutu, to fa yanzu duk wani abu da zai kai masa lada ya yanke sai ɗayan abubuwa guda uku. Kai kuma da kake raye za ka yi kaza a baka lada, kai biyayya wa iyaye a baka lada, kai sallar farilla azhar la'asar maghriba a baka lada, kai azumi na farilla na tadawi a baka lada, kai sadaka ko da naira goma ne a baka lada, kai umurni da kyakkyawa a baka lada, ka karanta alqur'ani a baka lada, kai zikirin safi a baka lada, kai zikirin yamma a baka lada, kai tsayuwar dare a baka lada, kai istighfari a baka lada. Shi kuma fa duka waɗannan ba shi ba ikon yin su, saboda me yana kwanta cikin kabarin sa. Kaga kenan da Allah maɗaukakin sarki ya baka da rayuwarka, wannan ba ƙaramin ni'ima ya maka ba, sai ka ribaci rayuwar kafin ka zo ka rasa ta, kamar yadda ɗan uwanka ya rasa ta. Kenan rayuwar nan da muke cikinta ni'ima ce mu kalle ta, mu kimanta ta, mu jinjina ta, kuma mu ribace ta da Ubangiji subhanahu wata'ala mana, musamman da ya sa muka kawo wannan wata muna cikin rayuwa. Da yawa wasu daga cikin ‘yan uwa waɗanda bara yanzu muna tare da su, bara mun azumci wannan wata mai alfarma tare da su, amma yanzu ba sa tare da mu, suna ƙarƙashin ƙasa. Mu Allah ya bar mu da rayuwar mu ƙara tarawa kanmu lada, saboda haka kar mu yi wasa, kar mu yi sakwa-sakwa, saboda kamar yadda suka tafi mu ɗin ma za mu iya tafiya ɗin, ko yau ko gobe ko bajima ko badai. To amma yanzu dai da Allah ya sa har yanzu muna numfashi, wannan ni'ima ce mai girman gaske da ta cancanci mu jinjina wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kanta. Wannan na farko ke. Ni'ima ta biyu, ‘yan uwa, da Allah maɗaukakin sarki ya mana na sanya mu da yayi muka kai ga wannan wata mai alfarma, muna cikin koshin lafiya, muna cikin koshin lafiya, ko da ma lafiya ba sosai ba dai, amma ba za ta hana ka harkokinka ba. Ma'ana ko da akwai rashin lafiya, ba zai hana ka ibadarka ba, ba zai hana ka kaikawanka ba. To wannan ni'ima ce mai girma, saboda nan ai asibiti muke. Yanzu haka da muke magana ko su suna kwance, wani ba zai ma iya motsi da kansa ba sai an motsa shi, wani kan ma bai san inda kansa yake. Kai kuma Allah ya barka da lafiyarka, za ka yi azumi, za a yi sallar magariba da kai, a yi isha da kai, a yi tarawih da kai, ka halarci gurin tafsiri. A ga wannan ni'ima ce mai girma. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa, wanda aka samo daga Abdullahi ibn Muhsin al-Khatmi, Allah ya yarda da shi, manzon Allah yake cewa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Dan Allah yake gaya ma sahabbansa da mu al'ummarsa gaba daya, yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi, a cikin ku duk wanda ya wayi gari cikin iyalansa, a gidansa, koda gidan ba mallakinsa bane, amma idan yana da iko ya zauna a gidan, sannan kuma mu'afan fi jasadihi, yana da lafiya a gangar jikinsa, ya wayi gari da lafiya a gangar jikinsa, indahu qutu yawmi, yana da abin da zai ci yauninsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha, wannan dimbin ni'ima da Ubangiji ya masa, tamkar an tattaro masa duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta. Wato za a kwatanta girman wannan ni'ima da ni'imar wadda aka mallaka masa duniya. A nan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dangane da girman ni'imar lafiya ga wanda ya wayi gari yana cikin koshin lafiya. Wannan Ubangiji ya masa komai, shi yasa Bahaushe yake cewa lafiya jari ce, saboda duk jarin da ka tara in ba lafiya ba zai amfani ba, sai dai suna a ce wani yana da dukiya kaza, wani yana da kadarori kaza, amma duka a suna, shi kuma shi ya san me yake fama da shi a gangan jikinsa. Mutum idan ya cutu ko ɗan yatsansa ne yake ciwo, aka ce za a masa magani ya bada duk abin da ya mallaka, wallahi duka zai bayar dan ya samu sauki. To sai ga lafiyar nan Ubangiji ya ba mu, ko naira ɗaya ba mu ba Ubangiji ba, ko akwai wanda ya ba Ubangiji kuɗi ya ba shi lafiyar nan, kyauta ya ba mu ita, ni'ima mai girma, wanda wani zai kashe miliyoyin nerori akan ɗan cutar da a haka za ka ganta ba ta taka kara ta karya ba, matuƙar ya mallaka zai iya kashe ba don ya samu lafiya. Ga ta nan Ubangiji ya ba mu ita kyauta, yanzu iskar nan da muke shaƙa ƴan uwa, idan da ta saya ce muke saya, ai da yawa sai dai a mutu, wani ba zai iya saya ya shaƙa ba. Ubangiji ya hore mana ita, tun haihuwarka kake shakarta har yau bai kame ta ba, inda ya ga dama sai ya kame iskar sa ka nemo taka, amma sai ya sake maka ita kana shaka. Sa'annan inda ya ga dama shakar iskar da kake yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ya ga dama sai ya hana ka ikon shakar. Ga iskar nan tana nan, amma sai ya hana ka ikon shakarta, amma duk bai haka ba subhanahu wataala, ya bar maka iskar kana shaka, kuma ya baka ikon shakarta, inda ga dama sai ka kange abunsa, ya kame abunsa subhanahu wataala. Ɗaya daga cikin kalifofi na daular Banu Umayya, wani cikin magabata ya shiga gurinsa, yana rike da kofin ruwa yana sha, sai yake ce masa ya amiral mu'mini, wannan ruwa da kake sha kana gada za a matse makogoronka a hana ruwan wucewa, zaka iya bada mulkin kannan dan a bar ruwan ya wuce? Yace me zai hana?
Na'am,
ai in na rasa ruwa sai in halaka, kaga mulkin kuma zai zama ba amfani in na halaka. Ce in dai aka ce in bada mulki na sa'annan a bar ruwan ya wuce, to ba abin da zai hana ni in bada mulki na dan in samu ruwan ya wuce. Yace to in ka sha ruwan ai zaka fitsarar da shi, kana gada za a kange fitan fitsari daga gare ka, a ce ba za a bar fitsarin ya fita ba har sai ka bada mulkin ka, sannan a bar fitsarin ya fita. Zaka bada mulkin, yace me zai hana? Yanzu a kange min fitsari a hana shi fita kwana da kwanaki, ai zai iya kaini ga halaka? In na halaka kuma wa zai mulki? Ce sai mu bada mulkin in ci gaba da rayuwa. Wannan magabaci yace to tir da mulkin da fitsari da shan ruwa sun fi shi kima, tunda in har zaka iya bada shi dan ka samu kai fitsari, to ba shi da wata kima, ba shi da daraja, fitsari ma ya fi shi kima. Yace tir da irin wannan mulki. Wannan nasiha yake masa da wa'azi wajen nuna masa girman ni'imar Ubangiji da ya masa sama da mulkin da yake kai kawo yake jin daɗi a kansa. Akwai manya-manyan ni'imomi wanda haka ana kallon su a rene da yawa, ma ba sa ankara, ba sa kula cewa ni'ima ce, amma inda Ubangiji zai kame kayansa bawa sai ya shiga uku. Duk wani abu da yake cikinsa na walwala, na daula, na jin daɗi, ba zai amfana da shi ba matuƙar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kame wannan ni'imar. Saboda haka ‘yan uwa, ni'ima ce gagaruma, ni'ima ce mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala mana na lafiyar nan da ya bar mu tare da ita. Muka kuma halarci wannan wata muna raye, sannan kuma muna cikin ƙoshin lafiya. Ya kamata mu jinjina bisa ga wannan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ni'ima ta uku, dama na ce ni'imomi guda uku ya kamata mu sanya su a kan idanunmu, kar mu rintse idanunmu a kansu, sannan muna tuna su cikin zukatunmu, musamman cikin wannan wata da muka samu kanmu a ciki mai alfarma. Ni'ima ta uku ‘yan uwa, ni'imar wannan addini na musulunci da muke ciki, wannan ni'ima ce mai girman gaske kwarai da gaske. Saboda a yanzu haka da muke raye, na san a cikinmu da yawanmu sun san wasu wanda ake zaune tare da su, in ma ko a gurin aiki, ko ake alaka da su a kasuwa, ko ake zaune da su a anguwa, amma ba musulmai ba ne, kuma Allah ne ya halicce su kamar yadda ya halicce mu. Amma mu sai Allah ya zaɓe mu, ya sanya mu cikin musulmai. Musuluncin nan ba mu muka sanya kanmu ba, ba mu muka yi wa kanmu ba, ba dabarar mu bace, ba iyawan mu bace, dace ne da taufiki na Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda ya zama yayye daga Ubangiji subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya ga dama subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babbansa da yayi ta masa ɗawainiya, yayi ta masa hidima tun yana ƙarami har ya girma, bai daina ba shi kulawa ta musamman ba. Lokacin da babban nasa ya kwanta jinyar da ake tsammani ba zai tashi daga wannan jinyar ba, zai koma ga Allah. Manzon Allah ya fatar a ce babban sannan ya karɓi wannan addini na musulunci. Yana kwance jinyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gare shi ya ce, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Yace ya babba, faɗi kalmar la ilaha illallah, kalma ce wacce zan baka kariya da ita gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san zai yi ceto, amma ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ta takaita ga wanda baya shirka. Haka annabi yace cetonta za cetonsa al'ummar sa za su same ta insha Allah, inji annabi. Yace amma kuma ga wanda baya shirka, wanda ya mutu baya shirka baya kafirci, shine zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallama. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fatan a ce babban sa ya samu kansa cikin wanda za su dace da cetonsa, kuma bayan da za a yi ya samu kansa cikin wanda za su dace da cetonsa, sai ya mutu kan addinin musulunci, ya faɗi kalmar la ilaha illallah. Saboda kafiri ceton masu ceto ba ta amfanarsa. Haka Allah ya tabbatar mana cikin Alƙur'ani game da kafirai, ya ce fama tanfa'uhum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
الله مدوكاكين سركي cikin wannan ayoyi da alaran mai karanta mana yana bayyana cewar su kafurai ceton masu ceto ba za ta amfana da su ba. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ceton masu ceto ba za ta amfanar da kafiri ba. Inan kafiri ba yadda za a yi ya samu ceto, saboda da ceton ba shi yiwuwa sai da izinin Ubangiji. Ubangiji kuma baya ba da izini a yi ceto wa kafiri. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fatan babbansa ya mutu kan wannan addini na musulunci. Babu kuma yadda za a yi mutukan addinin musulunci sai ya faɗi kalmar la ilaha illallah. To sai zamanto waɗanda suke tare da shi suna cikin jigajigan mushrikai, sun shiga tsakaninsa da faɗin wannan kalma, suka hana shi, suke ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka kyamaci addinin babanka na iyaye da kakanni da ka gada, ka mutu a sabon addini, addinin da yaro ya zo da shi ga na iyaye da kakanni. To shi duk da cewar ya san addinin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne na gaskiya, to amma tsoron kar ya tafi ya bar abun kashi wa iyalansa, a ce ai babansu ma ya mutu akan sabon addini, ana musu gori, sai yake karɓan wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tallata masa, yace huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana kan addinin babansa Abdul Muttalib, addinin mutan Makka na bautan gumaka. Sai bai faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, annabi abun bai masa daɗi ba, ya fita yana cewa la astaghfiranna laka ma lam uha anka, ni kuwa ba tantama ba shakku sai na nema magafara gurin Ubangiji, matakar ba a hana ni ba. Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar innaka la tahdi man ahbabta,
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha وهو أعلم بالمهتدين.
الله مدوكاكين سركي يا مير دمرتني ومنزلسا صلى الله عليه وسلم ده يكي تيوا لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الله يكي مسا إنك لا تهدي من أحببت, يكي منزل الله صلى الله عليه وسلم للايكي باكا شريد دواندك سوء نزي أمواء. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk irin matsayin da yake da shi gurin Ubangiji, da daraja da daukaka da ya samu a gurin Ubangiji cikin halittun duniya gaba ɗaya, ba iya wannan al'ummar ba, duk halittun duniya babu wanda ya kai manzon Allah matsayi a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Da kansa yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhara, ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adam kuma ban faɗi hakan dan alfahari ba. Aga wannan ya nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan mutan duniya gaba ɗaya. To amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa cewar innaka la tahdi man ahbabta, lallai kai baka iya shiryar da wanda ka so. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk matsayin da ya samu gurin Ubangiji wanda ya ɗara na kowa, ba zai iya shiryar da wanda ya so ba, shiryar na hannun Ubangiji, waye isa ya shiryar da wani? Sannan waye isa ya shiryar da kansa? Aga dole sai Ubangiji subhanahu wataala shi zai shiryar da wanda ya ga dama. Saboda haka mu da Ubangiji subhanahu wataala ya mana taufiki ya sanya mu cikin musulmai, wannan taufiki ne nasa da ya mana, sai mu gode masa. Ba dabaran mu bace, ba iyayenmu bane, ba kakanninmu bane, dace ne da taufiki daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. Wannan ni'ima ce mai girman gaske da ta cancanci kowane musulmi da Allah ya nuna masa wannan wata mai alfarma, ya kimanta wannan ni'imar ya jinjina ta, domin addinin musulunci ni'ima ce. Allah madaukakin sarki da kansa ya tabbatar mana da hakan a lokacin da annabi ya fita aikin hajjinsa, wanda aka kira shi da aikin hajjin bankwana, domin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wannan aikin hajji da kadan ya koma ga Allah subhanahu wataala. To Allah madaukakin sarki a wannan aikin hajjin nasa ya saukar masa da aya ta alqur'ani da take nuna cewar wannan sako da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi na addinin musulunci ya cika. Sai Allah ya ishara kan girman ni'ima da ya yi wa mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan addini na musulunci. Allah madaukakin sarki cikin suratu
al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina.
Allah madaukakin sarki yace al yauma akmaltu lakum dinakum, ayau na cika muku addini, mu kenan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yace wa atmamtu alaikum ni'mati, ni'imata kuma na cika ta akan ku. Wacce ce ni'imarsa da ya cika ta akan mu? Na wannan addini na musulunci. Kenan addinin musulunci ni'ima ce mai girma ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi daga cikin musulmi. Shi ko wanda baya cikin musulunci yayi asara ya taɗi. To mu da Allah madaukakin sarki ya mana wannan ni'imar, ya kamata mu jinjina ta, mu kimanta ta, mu gode masa subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara tabbatar mana da girman ni'ima na wannan addini na musulunci ga duk wanda Allah ya nufe shi da samun kansa cikin musulmi, musulmin ma mai bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda yake kan turba annabi da sahabbansa. Wannan ba ƙaramin ni'ima Ubangiji ya maka. Annabi ya bada labari, ya bayyana haka cikin wani hadisi na wata kissa da ta faru tsakaninsa da mutanen Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita je fathu Makka, ya buɗe garin Makka a shekara ta 8 bayan hijira cikin watan Ramadana, Allah ya bashi galaba da iko akan garin Makka. Wannan ya sa Quraishawa, mushrikan Makka da yawansu sun shiga addinin musulunci. Annabi bai tsaya ba, sai ya wuce ya tafi Taif, ya je Hunain, su ma ya je ya karɓi wannan gari a hannunsu, in ba za su shiga musulunci ba garin ya dawo ƙarƙashin ikon musulmai. Annabi ya fita daga garin Madina da mutane 10,000 ya taho fathu Makka. To a Makka ya yi galaba kan mushrikan makka ya kwace garin makka daga hannun mushrikai ya kakkaba garin makka daga daudata shirka da bautan gumaka najasa ta gumaka annabi ya karkata garin makka daga gareta to sai zamanto an samu kusan kimanin mutane dubu har guda biyu mazaje da suka shiga musulunci suka shiga tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce annabi ya fito daga madina da mutane dubu nawa dubu goma a hada da mutane dubu biyu na garin makka dusha annabi sai fuskanci hunain da su yaje yakin hunain yayin su da yaki ya samu ganima ya juyo zai dawo garin makka gabanin ya shiga makka sai ya da zango a wani guri da ake kiran sa jirrana da tsakanin wannan guri da makka ba nisa sosai sai ya raba ganima da ya samo ta a hunain dukiya mai yawa mutanen hunain mutane ne makiyaya suna da dabbobi masu yawa wa annabi da yaje sun danyi taurin kai yasa annabi ya yake shi dama annabi in yaje ga al'umma yana kiran su zuwa ga musulunci in sun karba abin da yake fata kenan sai tsallake tafiya ba su idan sun ki abu na biyu da ake zuwa gare shi shine sai a dora musu jizya dora musu wata dukiya da za su na biya sai a basu ci gaba da addinin su amma suna makaskanta karkashin ikon daular musulunci idan suka ki duka waɗannan bukatu guda biyu sun ki shiga musulunci sun ki bada jizya annan annabi sai ya yake su haka yake to ya yake mutanen Hunain saboda sun kangare sun bijire kuma ya galaba ya nasara a kansu ya samu dukiyar su a matsayin ganima mai tarin yawa da yazo jin rana sai ya raba wannan dukiyar amma rabon da annabi yayi rabo ne na ban mamaki waɗanda aka ba ma wannan dukiyar ganima cikin mutane dubu biyu ne da suka musulunta a fathu makka a cikin mutane dubu goma kuma ɗan kaɗan ne wanda annabi ya ba da su ma ba su daɗe da musulunta ba dab da fathu makka suka musulunta irin su abu sufiyan abu sufiyan dab da za a yi fathu makka ya musulunta kuma yana cikin waɗanda annabi ya ba wa ganimar hunain annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sai ya ɗebi raƙuma ɗari sai ba ma wannan ya sake ɗiban wasu ɗarin ya ba wannan ya ɗibi ɗari biyu ya ba wancan wannan duka cikin waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba amma wanda sun daɗe a musulunci ko raƙumi ɗaya ba a ba wa ɗaya daga cikinsu ba to yanzu kenan su wane ne aka ba wa ganima kaga za a ce mutan makka ko tunda galibi su ne sabbin musulunta mutan madina fa su sun daɗe a cikin musulunci sai zama cikin mutan madina ba mutum ɗaya da aka ba shi ko da akuya to wannan ya sa mutan madina suke tattaunawa tsakaninsu tattaunawan ta ƙunshi tsoro kan cewar annabi kar ya zama fa ya karkata ga mutanensa suwa mutanensa ‘yan makka tunda shi ma ai ɗan makka kuma yana sha’awar komawa garinsa garin makka wannan tattaunawa ta su sai ta dawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla ce a hada masa mutan madina al-ansar ke lakabin da Allah ya musu ke annabi shi ma musu wannan lakabi al-ansar aka hada su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya budi bakin sa sai ya ce ya ma'shar al-ansar alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ya ku taron al-ansar mutan madina ke shin lokacin da nazo madina ban same ku cikin bata ba Allah ya muku ni'ima da ni ya shiryar da ku da ni da zuwa na gare ku ya dinga lissafo musu jerin ni'imomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu sakamakon zuwan annabi gare su suka shaida cewa kwarai ku haka ne ya rasulullah yace to shin ba za ku so mutane su koma gidajensu da dukiya ko kuma ku koma da manzon Allah gidanku ba sai suka dinga zubar da hawaye suna ta rasulullah mun yadda da rabon da kai mun yadda da kason da kai mutane su koma gidajensu da dukiyoyi raƙuma ɗari ɗari biyu mu kuma mu koma garin Madina da manzon Allah anan sai suka samu nutsuwa cewar ai annabi ba wai dan yana sha'awar komawa garinsa, ya zaɓi al'ummar da ya fito daga cikinta ta Qurayshawa ya sa yi wannan kasan ba. A'a, ya yi ne dan ya rarrashi zukatunsu, ya shigar musu da son musulunci. Su ne ake kira mu'allafatu qulubi, waɗanda ake renon zukatunsu domin musulunci ya samu gida a cikin zukatu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu irin wannan gagarumar kyauta. Su kuma wanda suke da ƙarfin imani, dama musuluncin ya samu gida a zukatunsu, ba buƙata a rene shi. Shi yasa su Annabi sai basu da ƙarfin imaninsu sallallahu alaihi wasallama. Babban abin da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan taƙaitacciyar ƙissa, faɗin manzon Allah wa al-Ansar cewar alam ajidkum dullalan, shin ban same ku fatattu ba, fahadakumullahu bi, Allah ya shiryar da ku da ni, kenan ni'ima ce fa Allah ya da ku daga natar da ku cikin bata, Allah ya tsamo ku daga bata zuwa ga shiriya, kenan shiriyar nan da Allah ya ni'imta ku da ita ba ƙaramar ni'ima bace da ya kamata ku jinjina ta ku kimanta. Saboda haka ‘yan uwa, duk wanda ya samu kansa cikin musulunci, gashi kuma mun zo wata mai alfarma irin wannan, da musulmi ke cin gajiyar wannan wata ɗin, to ya gode wa Ubangiji subhanahu wa ta’ala. ‘Yan uwa, ni’imomin nan guda uku da na lissafo su, da yawa daga cikin musulmai ba sa waiwayawa su kalle su, wani ma baya ji a jikinsa cewar Allah masa ni'ima. Ni'imar rayuwa, ni'imar lafiya, ni'imar addinin musulunci, ni'imomi ne masu girma da ya kamata muna kallon su a kan idanunmu, musamman cikin wannan wata da muka shiga mai girma mai alfarma. Mu gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa ga waɗannan ni'imomi guda uku da ya mana cikin wannan wata mai alfarma. Mu gode masa da bakunanmu, mu gode masa da zukatunmu, mu gode masa da ayyukanmu. Idan har muka yi godiya wa Ubangiji ta waɗannan gabbai guda uku, alƙawarin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauka shi ne zai ƙara mana wata ni'ima a kanta, kamar yadda ya bayyana cikin Alƙur'ani.
وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
Allah maɗaukakin sarki ya yi shela shine وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, yayin da Ubangijinku ya yi shela. Wace irin shela Ubangijinku ya yi? Yayin da ya muku ni'ima kuka gode, ya ce la'azidannakum, la'in shakartum la'azidannakum, in kun gode bisa ga ni'imar da na muku, Allah ya ce la'azidannakum. Wannan lafazi la'azidannakum, Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi da ababen ƙarfafa magana guda uku a Larabci. Na farko, lamun ɗin nan da Allah ya ce la'azidanna, ga lamun nan Allah ya buɗe maganar da ita. Lamun ɗin nan a gurin malaman Larabci ana kiranta lamun asali, lamun ta rantsuwa. Mun san rantsuwa kuma ana yi don a ƙarfafa magana. To tun daga lamun ɗin rantsuwa kenan akwai rantsuwa. Akwai rantsuwa wacce aka shafe ta kenan, kamar Ubangiji cewa wallahi la'azidannakum. Kenan Ubangiji a nan ya yi rantsuwa, me zai tabbatar mana ya yi rantsuwa? Ga lamun ta rantsuwa. Ita ma lamun ɗin karan kanta tana ƙarfafa magana, sannan ga rantsuwar karan kanta, sannan ga ƙarshen wannan fi'ili, wannan aiki da Ubangiji ya ce zai ƙara mana cikinsa, ƙarshensa an zo da nunun na ƙarfafa magana a Larabci, wanda ake kiransa nunun taukid. Allah ya ce la'azidanna, nunun ɗin nan nunun ce ta ƙarfafa magana. To wannan la'azidanna kuma Ubangiji ya ƙarfafa shi da ababen ƙarfafa magana guda uku: rantsuwa, lamun ta rantsuwa, nunun ta ƙarfafa magana. Duka don Ubangiji ya nuna mana tabbas, ba tantama, ba shakka ga duk wanda ya gode masa, ƙari fa yana nan yana jiransa. Saboda haka ‘yan uwa, waɗannan ni'imomi da Ubangiji ya mana guda uku, duk wanda yayi godiya wa Ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga waɗannan ni'imomi, Ubangiji ya tabbatar masa, ya ƙarfafi maganarsa kan cewar ko shakka babu zai ƙara masa wata ni'ima a kanta. To a gurguje dube da yanayi na lokaci, ya kamata mu gode wa Ubangiji kamar yadda na yi ishara a baya ta ɓangarori guda uku. Mu gode masa da fatan baka, mu gode masa da zukatunmu, sa'an nan kuma mu gode masa da gaɓɓanmu. Godiya da bawa zai yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wacce take ta fatar baka, yayi ta yabo da jirjina da kirari wa Ubangiji, yana ji a jikinsa cewar Ubangijin nan ya masa komai, da ya bar shi cikin rayuwarsa, ya bar shi da lafiyarsa, kuma ya sanya shi cikin musulmai. Sai kai ta jinjina wa Ubangiji kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim. Yana akwai buƙatar a wannan wata da muke ciki mai alfarma musulmi ya yawaita ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ambato ya ƙunshi godiya wa Ubangiji subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim, haga ana akwai tsarkake Ubangiji, da kuma godiya wa Ubangiji, da kirari wa Ubangiji, da jinjina wa Ubangiji. Sun abin da ya shafi karatun Alkur'ani, kana karantawa kana ji a zuciyarka cewa Ubangiji ya maka dukkan ni'ima, kenan duk wani abu da zaka furta daga bakinka wanda Ubangiji yana son wannan abun kuma ya yarda da shi, wannan za a iya daukar sa a matsayin godiya da kaiwa Ubangiji bisa ga waɗannan ni'imomi da ya maka guda uku. Sai godiya da za ka yi wa Ubangiji a zuciyarka kana tuna waɗannan ni'imomi, da yawa ba sa tuna su. Lokacin da ka zo ba buɗe baki ka tuno cewa Ubangiji ya maka ni'ima, da ya baka dama kai azumin nan, wani ya kasa yi yana raye, wani ba zai iya yi ba yana raye, kai kuma gashi ya baka dama ka kai azumi, sannan kuma gashi nan kana raye, wanda ya mutu ba hali ya azumi, sannan gashi kana cikin musulunci kafiri baya azumi. Ka ji wannan a zuciyarka. Haka lokacin da ka zo suhur ka halarto wannan cikin zuciyarka cewa Ubangiji ya maka dukkan ni'ima, da ya sanya ka cikin wanda zai iya suhur ya yi azumi saboda me ya baka lafiya, ya sanya ka cikin wanda zai iya suhur ya yi azumi saboda ya baka rayuwa kana raye, mutacce ba zai iya yi ba, sannan ya sanya ka cikin musulmai da za su yi suhur su ɗau azumi, kafiri yana can yana sharar baccinsa. Ka jinjina Ubangiji cikin zuciyarka, ka kimanta wannan ni'imar da ya maka lokaci bayan lokaci. Wannan shi ne godiyana, wannan ita ce godiyata ta zuci. Sai kuma godiya ta gaɓɓai, bawa ya yi ƙoƙari wajen yin ɗa'a wa Ubangiji cikin wannan wata gwargwadon ikonsa. Sannan hanin Ubangiji, aikin saƙo, aikin tur, aikin Allah waje, aikin asha, ya nisance shi cikin wannan wata. Duka wannan na hukunta ya yi godiya da gaɓɓansa wa Ubangiji bisa ga wannan ni'imomi guda uku da ya masa. To wannan muƙaddima ta farko kenan da muke so mu gabatar da ita kafin mu shiga tafsirin Qur'ani mai girma. Gashi lokaci ya ɗaga mana hannu. Muna da muƙaddima ta biyu, ita ma tana da muhimmanci. Shine tuntunte ni akan halalar watan da muke ciki, duk da cewar a bayananmu mun tsinkayi girman wannan wata, amma ya kamata mu duba dalili ɗaya biyu da za su ƙara fito mana da falalar wannan wata mai girma, sannan kuma ibadar da aka wajabta mana a cikin wannan wata mai girma mai falala, ita ma ya kamata mu duba dalili ɗaya biyu da za su ƙara nuna mana falalar ibada. Kenan akwai buƙatar mu duba abubuwa guda biyu. Abu na farko, watan nan mai alfarma yana da falala, to mu ɗan yi ishara kan wani sashe na falalarsa wanda zai ƙara fito mana da girman ni'ima da Ubangiji ya mana ni'imomin da muka ambata guda uku. Abu na biyu, ibadar da aka wajabta mana cikin wannan wata mai alfarma ibada ce mai girma mai falala mai kima mai daraja wurin Ubangiji, to ita ma mu ɗan kalle ta taƙaitaccen kallo wadda zai ƙara fito mana da girman ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala mana. To amma duka waɗannan abubuwa guda biyu lokaci ba zai ba mu dama mu gabatar da su ba, za mu jinkirta zuwa ga majalisin mu na gaba-gabanin mu shiga tafsiri da muka saba gabatarwa za mu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana majalisin mu na biyu mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata muna cikin rayayyu muna cikin ƙoshin lafiya muna cikin musulunci da imani Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarshen sa Allah ya ba mu ikon ribata wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta a dararen wannan wata da muke ciki Allah ya datar da mu da datarwarsa Allah ya jagorantar da mutanen kirki a kanmu ya ubangiji karka jagorantar da mutanen banza a kanmu Allah ka sanya tausayin mu cikin zukatun shugabannin mu marasa lafiyar mu ubangiji ka ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu daga cikin mu ubangiji ka musu afuwa daga cikin marasa lafiyar mu akwai wanda a karatuttukan mu na mako-mako mun sanar cewar an yi masa aiki a spinal cord ɗinsa sakamakon hatsari da ya haɗu da shi to har yanzu dai yana nan yana ta jinya a asibitin Dala da ke Kano Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka ba mu wannan bawa naka lafiya
amin ya Allah
ka tashi kafadunsa ka sa ya iya taka kafafunsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته